بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بايهاك ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدسة دواء أولا يمكينا الصبر ونديداتي لتكوت وشن المحرم وشن طايا الشكرة تدبو لتريه دو da kuma 20 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 24 ga watan 4 shekara ta 1999, dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shine darasi na 7. Idan ba a manta ba, mun kare babin da yake magana game da abin da ya shafi tuba. Yau za mu shiga babu sabri. Wannan shine babi na 3 cikin babukan wannan littafi. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. كما نريد الكوار أن تكون باب الزبوت الشيء دون زيرين آيوي القرآن مجرمة. قال الله تعالى: الله مدوكياتي يا أيها الذين آمنوا يا ودن دسكي إيماني. عبد الله بن مسعود يتي دلوكة دكذا الله ياتي يا أيها الذين آمنوا توكباير دكولا ورك ياكي مسلمي دومن تيني دكتكين بيو إما خير تدعى إليه وإما شر تنهى عنه. كودي الخيرين ذاك لايك تيوازوك يي كوكما شرين za a gargade ka a razanar da kai cewa ka nisanci duk lokacin da ya ayyuhal ladina amanu tazo abin da zai biyo baya kenan umarni ko hani. Ya ayyuhal ladina amanu, ya waɗanda suka yi imani, isbiru ku yi haƙuri, wasabiru kuma ku yi takara wajen yin haƙuri, warabitu kuma ku tsare iyakokin musulunci. Isbiru na farko ku yi haƙuri ku a karan kawo nan ku, amma wasabiru ku yi takarar yin haƙuri ko da abokanan adawa. Idan kun haɗu da su wajen yaƙi su ja ku ja, ai kowa sai da haƙuri zai iya turjewa ko, to ku fi su turjewa wajen haƙuri ɗin har sai kun ga bayan su, a maimakon su su ga ragwancin ku kun kasa turjewa. Domin al-musabara kenan min babul mufa'ala, wa babul mufa'ala yaqtadi wujuda tarafaini. Dole idan an ce musabara, wato a samu ja'in ja, kai kana son ka yi haƙuri, wani na son ya haƙuri, kuna takarar yin haƙuri da shi kai da juna, a ga waye zai ruga yi. To sai Allah ce: isbiru, ku yi haƙuri akan abubuwan da suka shafe ku, wasabiru kuma ku yi haƙuri kan duk wani ja'in ja da za ta faru tsakaninku da kafirai, ma'ana ku yi takarar yin haƙuri da su har ku ci galaba akan su. Warabitu, abinda ake nufi da ribat shine tsare iyakar musulunci. Tsare wata iyaka wadda take dab da kasar kafirai, wadda akwai tsammanin a koyaushe a iya kawowa musulmi hari ta wannan boda ɗin, to sai ka tsare nan. To wannan yana da falala. Duk sojan da aka tura yake yin ribati ko yake tsare boda ta musulunci shine ake kira mai ribati, al-murabitun kenan. To wannan ribatin da za a tura ka kan iyaka, manzon Allah ya faɗi falalansa cikin hadisi, yace: ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha. Yini daya da zaka tsare bakin boda, kar a zo a yi wa musulunci kankanci, kar a yi wa musulunci farmaki, a yi wa masa barazana. Wannan yini daya din da zaka yi ladan sa yafi duniya da abin da ke ci. Wannan hadisi yana cikin Bukhari. Wannan aya ita ce ayar karshe cikin suratul Ali Imran: isbiru wa sabiru wa rabitu. Wattaqullaha karshen take nan, ku tsare dokokin Allah. La'allakum tuflihun, ko kwa zama cikin waɗanda za su ci nasara, ko kuma la'allakum tuflihun, don ku zanto masu rabota da cin nasara a gobe kiyama. To kaga wannan aya ta yi umarni da haƙuri, muhallin shahin cikin ta shine isbiru. Kuma kar mu manta, kamar yadda muka faɗa a baya, nau'ikan haƙuri guda uku ne. nau'i na hakuri na farko, hakuri wajen yi wa Allah da'a cewa yi kaza, zuciyarka ba ta so amma sai ka lallashi zuciyarka ka yi. Fitar da zakka, zuciyarka ba ta so domin dan adam yana son ruwa ne. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Galibin siffar dan adam shi yafi son ya zanto jami'an mani'an, ya tara ya hana, yafi son ya karba baya son ya bayar. Duk zuciyar dan adam haka take, sai dai wani ya bi wani. Kai da kale ko lahira da abin da ke cikin ta, kamar yadda ayoyin Qur'ani suka bada haske a kai, sai ka fifita lahira akan duniya, sai ka lallashi zuciyarka, ya hakuri mana dan ɗan kaza da zan bayar, sai ka bayar. Kaga wannan sai da hakuri. Hakuri wajen halartar sallar jam'i ciki lokuta biyar, hakuri wajen yin alwala da wankan janaba lokacin sanyin hunturu, hakuri wajen zuwa sauke farallin aikin haji, ga turmutsu, ga rufin abin nan, gashi in ka tafi baka nan kwana 40 kasuwancin ka zai tsaya, ba mai gudanar maka sai ka dawo, kwangilarka da kake biya Abuja ba mai bi sai ka dawo, kudinka za, amma duk kalan lafiyar zuciyarka ka take. Kaga sai da hakuri, dukkan aiki na da'a sai da hakuri. To hakuri na farko kenan. Hakuri na biyu, hakuri wajen barin ayyukan sako. Duk aikin sako za ga zuciya tana so. Ai abin da ya sa wane ya fi wane wurin Allah, ba wai dan wane yana son sako wane baya so ba, dukkan su suna so. Amma ɗaya bai fi ƙarfin zuciyarsa ba, ɗaya ko ya fi ƙarfin zuciyarsa. Yo in ka ne sanci abu dan dan baka da sha'awarsa, wata falala za ka samu, ba za a yabe ka ba, za a zarge ka ba. Amma kana sha'awa ka ne sance shi, to kai ne ka isa jarumi wanda Allah zai ɗaukaka matsayinka. Kun gane ko? Hakuri wajen barin ayyukan sako. Hakuri na uku, hakuri akan duk abin da Allah ya kaddara maka na rayuwa, mai daɗi ko mara daɗi. To waɗannan nau'ikan hakuri guda uku, duk lokacin da aka ce yi hakuri, su ake nufi. To sai malamai suke cewa cikin guda uku nan wanne ko ne? Ba ku ce komai ba. Cikin nau'ikan hakuri guda uku, hakuri ne kan abubuwan da Allah ya jarrabe ka da su na rayuwa, ko hakuri wajen aikin da'a, ko hakuri wajen barin saƙo? Wanne ya foni? Hakuri wajen barin saƙo. Sannan mu bi masa, hakuri wajen aikin da'a, sannan na ƙarshe. An fahimta ku? Wancan na ƙarshe hakuri akan al'amura na ƙaddara, har kafiri ma yana yi, amma yana da lada ne a kai? Amma hakuri wajen da'a da aikin saƙo, barin saƙo, wannan dole sai mun muni. Ina fata an fahimta da kyau. Shi yasa suke cewa al'amuran shari'a guda biyu ne, yi bari, wannan shi ne shari'ar musulunci. Yi kaza a kai musallata wa atu zakata, wannan umarni ne. Bar kaza wala taqrabu zina wala taqrabu malil yatimi, wannan duhani ne. To yi kaza dole sai kai hakuri kafin ka yi, bar kaza dole sai da hakuri kuma kafin ka bari. Shi yasa annabi Allah ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shari'a amrun ne da nahyu, shi ne shari'a. To sai suka ce tsakanin aiwatar mutum a yi umarni ya ƙi da kuma a yi hani ya je ya aiwatar, wanne ya fi muni? Kowanne yana da muni, a wanne ne ya fi muni? Sai suka ce a ce yi kaza, ka ce ka ƙi, ka ƙi shi ya fi muni sama da a ce kar ka yi, ka je ka yi. An gane ko? Kar ka yi sai ka je ka ce sai ka yi. Yi kaza ka ce ba zan yi ba, to wannan ba zan yi ba din shi ya fi muni. Shi yasa duk cikin mutanen kirki babu galibin su idan an ce yi kaza sai sun yi. An gane ku? Amma ya ce bar kaza mutum ya. Allah ya ɗauki annabi Adam alaihis salam ya shigar da shi aljanna shi da matar, sai ce fakula min har gadan haisu jituma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Kar ku kusanci wannan, ba shi ne kar ka ci kaza ba? Kar ka yadda kai kaza shi da matarsa. Amma fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma bimma kana fi tan cikin suratu al-a'raf fa kalamin hafa wadallahuma sawat cikin suratu baqi fa kalamin hafa wadallahuma sawatu ma wa tafiqa yaktifana alaihima min murkil jan. Ma'ana kaga sai suka ci bayan an ce karku ci. Amma karshe Allah ya ce fatalaqa adam rabbuhu kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Sai aka karbi tubansa, duk da an ce karka yi yayi, sai aka karbi tubansa. Amma iblis da aka ce yi sujada ya ki, sai aka ce Allah an ce shi har zuwa ranar tashin kiyama. Yi kaza yace me ba zan yi ba, aka la'ance shi har zuwa tashin kiyama. Annabi Adam ya ce karka ci kaza, yace to ba zan ci ba. Can shedan ya lunja yake je yi, Allah yace ya yafe masa. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الله مدوكي يتي ولنبلونكم للي تبس من جربيكو بشيء من الخوف ده وانا ابو نصورو سي من جربيكو جربا تمتوسا مكو صورو صورو دم قولشن امنتي اتكين كسا ككون تابرتي dar dar kake me zai faru gari zai waye lafiya ko za a zo a duro maka tangarka wannan jarraba ce take ko kuma tsoro wanda zai shafe ku gaba daya shine jin tsoron wadansu za su kawo muku farmaki kasar ku su mamaye ku su mulke ku duk wannan wani abu ne na tsoro ko jin tsoron talauci Allah da yake zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju'i da kuma yunwa wato karancin abinci wa naqsin min al amwal za mu jarrabe ku da tawayar dukiya, karyewan jari ko gobara ko rushewar gida ko wani abu makamancin haka, wal anfusi da tawaya ta rayuka, mahaifi ya rasu ko mahaifiya ta rasu ko matarka ko ɗanka ko wani abokinka amininka, wasamarat ko ƙarancin kayan shuka da za su fito amfanin gona kenan, duk za a jarrabe ku da ɗaya daga cikin waɗannan. Sai Allah ce da manzon Allah wa bashir sabirin, kai bishara ga masu hakuri, waɗanda idan Allah ya jarrabe su da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura za su yi hakuri, za su yi juriya, za su mayar da al'amari zuwa ga Allah. Sai Allah ya ambaci siffofinsu a ayar da ta biyo bayan wannan, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, su ne wanda idan musiba ta same su ba abinda suke cewa sai dai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shine makamin da shari'ar musulunci ta bayar wa musulmi mace ko namiji. In kayi rashi ko kin yi rashi, babu abinda ake so ka yawaita sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To masu irin wannan menene sakamakon su? Ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun. Allah ce ula'ika irin waɗannan, alaihim salawatun min rabbihim, suna da salawat na musamman daga wurin ubangijinsu. Malamai sun yi sabani menene sallar Allah bisa gabawa, zance mafi inganci shine maganar da aka ruwaito Imam al-Bukhari ruwaito daga Abu al-Aliya ar-Rayani, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, yake cewa salatin Allah gabawa shine sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, ubangiji ta'ala ya ambace ka ya girmama ka ya faɗi matsayinka a cikin fadarsa ta mala'ika. To salawatu min rabbihim, masu hakuri fa kun ji abin da za a yi muku, Allah zai maka salati, salatin Allah gare ka kuma shine ubangiji ya ambace ka a fadarsa ta mala'ika, da sunanka za a ambace ka, wani ɗan wani yana cikin masu hakuri, mala'iku su jinjina maka. Wa rahma, ga kuma rahama tana jiransa. Wa ula'ika humul muhtadun, irin waɗannan kuma su ne shiryayyu. Allah samu cikin su. Ubangiji madaukaki ya ci gaba da cewa kana kuma Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sanin dai kadai Ubangiji na cikan yawo masu hakuri ladan su bighairi hisabin ba tare da hisabi ba, ma'ana idan za a ba su lada ba a kirgawa, sauran ayyuka ne za a kirga, a ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, a yi ribi goma a kan aiki ɗaya ko a rufa maka zuwa 700 kan aiki ɗaya, amma banda hakuri, hakuri ba lissafi, ɗebowa za a yi kawai a baka. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, waɗansu malamai suka ce bighairi hisab ma'ana ba tare da azaba ba, bighairi azab ke. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ce wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azamil umur, wala man sabara, lalle dukkan wanda ya hakuri bayan an keta mutuntunsa an shiga haƙƙinsa, wa zafara kuma ya yafe, to irin wannan yana daga cikin manyan bayi. Inna zalika lamin azamil umur, to lallai wato ainihin wannan yana cikin manyan al'amura, ba kowa ne ke iya yi ba. Ya haƙuri ya yafe, ka sa ko wanda zai haƙuri bai ɗauki mataki ne rama ba, amma ya bari sai an je can a fitar masa. Wannan ka ga ba haƙuri bane mutukiki, yayi rabi da rabi ne, amma bayan ya haƙuri sai ya fi. To wannan shine bawa, wannan ko duk abin da ya kamata shine duk abin da kai mutum yayi maka ne akai sunanka wani, kai a matsayinka na Zaidu ya taka ka, kai a matsayinka na waye ya taka ka, ko ya zubar maka ko ya maka ba daidai ba sai ka yafi. Inda ake so a ga fushinka da damuwarka idan an kifi dokar Allah. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi. Yayin da duk shi ka takawa ko ka zubar masa sai ya hakuri. Amma idan ka kifi dokar Allah babu hakuri cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To haka ake so musulmi ya za. Ya zanto wato la yantasiru nafsihi wa innama yantasiru lillah, ba wai kansa yake bai makariya ko ya dauki wa kansa fansa in an yi masa ba, a so yake dauki fansa idan an yi wa musulunci ba daidai ba. Wa qala ta'ala, Allah madaukaki yace ista'inu bis sabri was sala, ista'inu bis sabri, wato lalle wato ku nemi taimako wajen cimma bukatunku na duniya ko na lahira, bis sabri ta hanyar yin hakuri, wa sala da kuma tsayar da sallah akan lokaci, inna allaha ma'as sabirin, lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri. Ma'iyya ta Allah, idan an ce Allah na tare da wani, ma'iyya iri biyu ce, akwai ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma. Ma'iyya amma, Allah yana tare da kowa cikin bayinsa, mummunai da kafirai, mala'iku, aljanu, ƴan adam da kowa Allah na tare da su. Wata irin tarayya? Bi sam'ihi wa ilmihi wa basari, yana tare da su da jinsa da ganinsa da kuma iliminsa. Ba inda za a yi bai sani ba, ba inda za a tattauna bai ji ba, ba yanda za a yi auna abu wanda bai gani ba. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min as-samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Duk inda bayi suke Allah na tare da su ta wannan bangarori guda uku, ta hanyar iliminsa da jinsa da ganinsa. Wannan koda mutum kafiri ne, koda ba kafiri ba ne, ko ma waye. Amma idan Allah ya ce yana tare da masu hakuri, yana tare da mummunai, doriya akan guda uku can akwai ababe guda biyu, ma iya kasa keɓantacciyar tarayya, shi ne yana tare da su da taimakonsa, yana tare da su da ƙarfafawarsa, yana tare da su da gaman katarɗinsa gare su. Kafirai ko Allah baya taimakonsu. An gane ku? Kafirai ko Allah baya datar da su wajen gaban katar. Kafirai ko Allah ba zai musu abin nan ba. To ma'iyya dan da masu hakuri za su rabota da ita ke. Inna Allaha ma'as sabiri. Wa qala ta'ala, ubangiji madaukakin sarki yace, wa lanabudu wannakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum, lalle za mu jarrabe ku har mu bayyana da masu jihadi a cikin ku, was-sabirina, mu bayyana da masu hakuri kuma a cikin ku. Wato za a jarrabi mutane ba wai da zaran sun ce mun yi imani ba za a kyale su, a sai a jarrabe su, yi kaza bar kaza, yi kaza bar kaza, sai kuma a dora maka matsala yau, a dora ma cuta, a dora ma talauci, a dora ma wata hasara, duk wannan jarraba ce. Saboda a nan ne ake gane bawa mummuni, bawa mummuni na gari, wadata ba ta ƙara masa himma, talauci ko baya dakuce masa himma. Yana da wadata, yana da talauci, duk fahuwa mustawin fi halatil halataini, yana nan daidai wa dida cikin dukkan halaye guda biyu. Amma wanda ba cikakken bawa mummuni ba, to shi wannan in ya karɓi musulunci ya ga akwai wadata, to sai rike eh addinin gaskiya ne. In ya karɓi musulunci aka kore shi daga gidan haya, aka kore shi daga wajen aiki, shikenan. Shine Allah ya ce wa minan nasi man ya'budullaha ala haqq fa in asabahu khairun yutma'annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi kafir ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin. Daga cikin mutane akwai mai bautawa Allah a gefe daya, idan ya samu wata wadata da yalwa to sai ji dadi, ya nutsu da musulunci, ya karbe shi ya rike. Da zaran an fitine shi a dukiyarsa ko a jikinsa ko a lafiyarsa, in kalaba ala wajhihi sai ya rikice kawai, sai ya yi baibai ya koma baya. Kafir ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin. Haka wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya billahi ja'ala fitnata an-nasi ka'adabillah. To dukkan waɗannan na nuna bawa mummuni shi a tsaye yake wuri guda kenan, da wadata ba wadata, yana cikin lafiya baya da lafiya, a kowane hali dai shi dai yana nan a matsayin na bawa na Allah. Wadata ba ta sa yayi girman kai, yayi kafafa, talauci kuma ba ta sa ya bijire ma Allah, a'a yana nan a cikin ko. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayan fadlihi kathiratun ma'rufa, malace ayoyi waɗanda suke yin umarni da haƙuri da bayanin fallan haƙuri suna da yawa kuma duk an san su cikin Qur'ani ba sai an kawo su gaba ɗaya ba. Sai ta fuskar hadisai, wa an abi malik al-harith ibn asim al-ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا رواه مسلم. wannan hadisi an karbo shi daga Abu Malik. Abu Malik kuma shine Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari bisa ga zance mafi inganci, da an yi sabani wajen sunansa wajen maganganu guda goma, wannan zancen shine yafi inganci. Al-Ash'ari dangantaka ce zuwa ga kabilar Banu Ash'ar, wata kabilar Larabawa ce a ƙasar Yaman. Abu Malik al-Ash'ari yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi yace at-tuhuru shatrul iman. At-tuhur wato tsarki, shatrul iman wato rabin imani ne, shi tsarki rabin imani ne. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, fadar alhamdulillah a matsayin zikiri da yabo ga Allah, tamla'ul mizan wannan na cika abin awo na bawa a ranar tashin kiyama, mizanin ka zai cika idan kana yawaita wannan. Wa subhanallahi walhamdulillah, hada waɗannan jumla guda biyu, subhanallahi walhamdulillah tamla'ani, su biyun nan suna cika, aw tamla'u ko ka ce tana cika, ma bainas samawati wal ard, abin da ke tsakanin sama da ƙasa, ladan da za a baka sakamakon faɗin subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah. In za a kwatanta yawan ladan, zai cika ratar da ke tsakanin sama da ƙasa. Wassalatu nurun, sallah haske ce. Wassadaqatu burhan, sadaka ko hujja ce. Wassabru diya'un, shi kuma haƙuri ma haske ne. Walqur'anu hujjatun laka wa alaik, wato shi Qur'ani hujja ne gare ka ko a kanka. Manzo Allah ce kullun nasi yagdu, dukkan mutane suna jijjifi da sassafe su fito. Fa ba'iun nafsuhu, akwai wanda zai san mako dan ya sai kansa, ya fanshi kansa daga fushin Allah. Ba mu'tiquha, ya entar da ita. Aw mubiquha, akwai kuma wanda zai halakar da ransa. Wannan fassaran daidai kun kalmomi cikin hadisin kenan. Mu sake komawa daga farko. At-tahuru, at-tahuru shatrul iman, wato a furta shi daidai sai a ce at-tuhur, domin idan an ce at-tuhur tsarki kenan, yayin da kai dhamma akan tsamusa. Amma idan ka ce at-tahur, ya ga abinda ake yin tsarki ne shi kenan. Me kenan? Ruwa ko ƙasa, in an zasa ruwa wato sai mu ce to, amma at-tuhur tsarki din kansa, kaga dole sai mutum ya furta kalmar daidai, dan kar ya ce at-tahur ya lalata ma'ana kenan. At-tuhur shatrul iman, shi tsarki rabin imani ne. Malamai sun yi sabanin magana dangane da me ake nufi da tsarki a cikin wannan hadisi, kuma ta yaya aka yi zanto rabin imani. Maganganu masu tarin yawa, waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da tsarki a nan gurin shine tarkul ma'asi, barin ayyukan safo, ya zama rabin imani. Saboda me? Ɗaya rabin zai zanto shine ne aikata ababen umarni. Idan ya zanto tsarki shine barin ayyukan sabo, kaga ya zama rabin imani. Ɗaya rabin da ya rage shine mai aikata ababen da aka ce kai, dan dama shari'ar guda biyu ce, wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ma'ana shari'ar bangarori biyu gare ta, yi kaza bar kaza. To in mun fassara tsarki matsayin barin sabo, kaga ya zama rabin imani. Suka ce abin da yasa muka fassara shi da haka, cikin Alkur'ani Allah ya fassara masu barin sabo da cewa masu tsarki. A cikin kisar Annabi Lut alaihi salam, lokacin da ya kirayi mutanensa ba da ansa ba, suka mayar masa da martani, har suka siffanta shi da iyalan gidansa cewa innahum unasun yatatahharun, kuma kana jawabu qawmihi illa an qalu akhruju ala lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun, bima la yatatahharun, ma'ana suna barin me ayyukan sa. wannan ita ce ɗaya daga cikin fassarorin malamai. Waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da at-tuhuru a nan gurin shi ne alwala. Alwala ita ce rabin imani. To ta yaya za a yi alwala ta karɓi rabin imani? Tunda akwai riwayar da ke nuna al-wudu'u shatrul iman. An gane ku? Ta yaya za a yi alwala ta zanto rabin imani? Sai suka ce ai idan an ce kaza rabin kaza ne, ba lalle bane ba sai kaza ɗin da kaza ya zanto yawan su ɗaya. Ina fata an fahimta. Yanzu a nan gurin idan aka ce ai an taru a wajen karatun Riyadus Salihin, rabin mutane na ciki, rabi na waje. A Hausa in na faɗa haka nayi kuskure, amma dole ne ya zanto adadin na cikin nan da na wajen nan ɗaya. Ashe kenan abinda ake nufi da at-tuhur shatrul iman, bi ma'ana at-tuhur ba'dul iman ko at-tuhur juz'un min al-iman. Tsarki din nan wani bangare ne na me na imani. Ina fatan sun fahimci da kyau. To kaga wannan ita ma wata fassara ce daga cikin fassarorin malamai. Wato cewa dai abin da ake nufi da at-tuhur an mun shi abin. Akwai wanda suke fassara al-iman kuma su ce imanin nan da ake nufi sallah. Sai zanta at-tuhur shatrul iman ma'anar sa tsarki rabin sallah ne. Domin idan kai tsarki baka yi sallah ba, kai rabi baka yi rabi ba. Haka in kai sallah babu tsarki kuma za ta karbu? Tsarki rabin sallah ne. Al-iman sai zanto sallah, suka ce Allah ya ambaci sallah cikin Qur'ani ya sa mata suna imani. Da yace wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Iman a cikin nan gurin wato yana nufin wato sallah ke. Ina fata an fahimta. A takaice dai maganganu masu tarin yawan gaske, amma maganar da wato za ka ga cewa ta fi abin nan idan ka ce shatrul imani kawai rabin imani, ka yi hakuri ka kyale shi a rabin imani, amma ba lalle bane ba rabin ya zanto da wannan rabin da wancan rabin daidai wa daidai, zai iya zantowa wannan ya fi wannan, zai iya zantowa wannan ya fi wannan. A takaice wannan na nuna mana falalan tsarki a cikin addinin Musulunci. Wato tsarki din a karan kansa koda ba ka riga ka yi ibada da shi ba yana da falala. Alwala a matsayinta na ibada idan ka yi ta tana da falala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yanzu a ce ga tafki ko korama na bi ta kofar gidan ɗaya daga cikinku, kullum zai zo ya yi wanka har sau biyar don Allah za a samu datti a jikinsa. Sahabbai suka ce ba zai taɓa yiwa ba, ya kuma sau biyu mutum ya yi wanka ai ya biya balanta na sau biyar. Yace to haka nan salloli guda biyar suke kankare zunubi. To kaga sallolin nan guda biyar kuma ba a yin su dole sai da me, sai da alwala. Saboda haka kaga dai alwala na da matakar falala, ko kace tsarki bi sifa amma yana da matakar falala. Tunda tsarki din sai ya zanto akwai karamin tsarki, alwala kenan, da abinda ake a madadin su shine me, taimama da babban tsarki wanda shine wankan janaba ko wankan biki ko abin nan wankan daukewar jinin haila, duk wannan sai zanto babban tsarki kenan. To kowanne dai annabi ya ce at-tuhur shatrul iman. Sai kuma yace walhamdulillahi tamla'ul mizan, fadin alhamdulillahi tana cika mizani. To sai malamai suka yi sabani ya za a yi cika mizani. Ita alhamdulillahin da kake furtawa ita ce za a fito da ita a siffar wani abu mai gangan jiki a dauke ta a sa a cikin sikeli har ta cika shi, ko menene zai faru idan an tashi awan ayyuka ranar tashin kiyama? Me za a auna? Ladan aikin za a auna ko aiki za a auna? To kaga anan gurin ne maganar take. Waɗansu malamai suka ce tamla'u din nan ana nufin ajruha, ladanta, ba ita alhamdulillah bane kanta. Ladan alhamdulillah din zai shiga me mizani. Ashe wannan na nuna fallan fadin alhamdulillah wajen zikiri. Waɗansu malamai suka ce ita kanta ma'ana ranar tashin kiyama awan da za a yi akwai inda za a auna ayyuka su da kansu ayyuka, akwai kuma inda za a ɗauki ladan da ke rubuce a cikin takardu shi ne za a ɗora kan sikeli, akwai inda za a ɗauki mutum ma shi kansa ma'aikacin shi za a ɗora kan sikeli a game da nauyinsa. Duk wannan ya tabbata cikin hadisi. Hadisin da ke nuna takardun ayyuka shi ne hadisin da aka san shi wajen malaman hadisi da suna hadisul bisaqa, wanda manzon Allah ke cewa za a zo da wani mutum ranar tashin kiyama tare da shi akwai manya-manyan rajistoci, rajista har 99 ba ɗaya. Kowace rajista ɗaya idan an buɗe ta iyakacin ganin ido, faɗinta shi ne ƙarshen abin da idan ka zai hararo. ba abin da ke cikin wannan rijistar 99 wanda kowace iyakacin gani ido ba abin da ke ciki na aikin alkhairi dukkan su ayyukan barna ne rana kaza yayi sabo rana kaza yayi ba daidai rana kaza yayi ba shine kawai a ciki gaba daya sai ubangiji ta'ala ya kira shi yace da shi to gafa abin da ka aiwatar shin marubuta na sun zalunce ka sai ya ubangiji ba su zalunce ka ba ai ni muka ba daidai ba ya ubangiji duk ba wani abin da aka mun duk kowanne na san nayi wannan sai to me kake da shi na alkhairi da zaka iya kawowa ya ubangiji me nake da shi wani alheri zai iya kawowa kan wannan gaban waɗannan al'amura sai ubangiji ya ce bala inna laka indana hasana kana da kyakkyawan alheri guda ɗaya wanda ka manta da shi shine da kana da kalmar la ilaha illallah cikin duk abin da kai dinkin sako ne bai shiga cikin shirka ba kuma sako ne tsakaninka da ubangiji sako ne bai shiga cikin shirka ba tunda ka zo da cikakken tauhidi ba ka tsafi ba ka bokanci ba ka damfara ba ka gaza ba ka sauran waɗansu ayyuka na saddabaru da dago dukkan waɗannan wato ba ka yi su ba saboda haka kana da kalmar shahada tana nan lafiyar ta kano sai a ɗauko ta a ɗora ta akan ɓangare ɗaya na sikeli a ɗora waɗancan takardu 99 akan ɓangare ɗaya a ga wanne zai foni nauyi ya ubangiji yaya wannan ƴar ƙaramar takardar za ta yi da wancan manya-manyan takardu 99 don an fito da ita kamar bifaka bifaka kuma shine kamar irin ID card ɗan ƙarami takardar da tafi faɗin tafin hannuwa ya za ta yi da wannan manya-manyan takardu 99 manzo Allah ce sai a ɗauki wannan ƙaramar takardar sai a tsora sai ta rinjaye dukkan waɗancan manya-manyan takardu 99 sai ya samu shiga aljanna wannan wani bawa ne ba a san kowaye ba karka ce to ashe ina da dan ID card ɗina a lahira ka more a duniya yadda kake so a'a manzo Allah ya faɗo wani bawa ne ba a san kowane ne ba kila kai ne kila shi ne kila ni ne kila ita ce ba a san kowaye ba amma dai wannan na nuna mana falalan karamar shahada da tsayawa akan tauhidi sa'ilin nan kuma wannan na nuna mana ashe abin da za a yi awo a wani lokaci shine ne takardun da aka rubuta zunubin ko ladan su ne za a tattara a tsora a kan sikeli sa'ilin nan sai nan to ma'anan tamla'ul mizan ladan da aka rubuta na alfadin alhamdulillah zai cika sikeli kenan gobiya an gane ku to akwai hadisan da suke nuna kuma a'a ayyukan ibadan kansu za a ɗauka a tsora a kan sikeli tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maganan cewa wato suratul baqara da suratul ali imran za su tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama su yi belin mai karanta su har sai ya samu shiga aljanna wato su kansu ayyukan za a yi musu gangan jiki kenan su samu dama a ɗora su kansu keli ko su tsaya su yi wa mutum beli a wata riwayan kuma ya nuna wato ainihin a mutum ne kansu za a ɗora shi kansu keli kamar hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Abdullahi dan Mas'ud mutum ne gajere sannan baya da girman jiki sai sahabbai suka hango shi ya hau kan bishiya kamar zai zubo wa dabbobi abinci sai suka ga siririn ƙorinsa sai suke masa dariya sai manzon Allah ya fahimci me suke ciki yace a tafhakuna min dikkati sakaihi dariya kuke dangane da siririn ƙorinsa yace wallahi lahuma athqalu fil mizan min jabal uhud ƙorin nan guda biyu kawai sun fi dutsen Uhud nauyi idan an dora akan su kili gobe kiyama ƙorin banda sauran gangan jiki duk da sirintarsa amma tun da yana da imani imanin zai nauye ya ci don haka kar mutum daga nan wurin yana da girma ya ɗauka ya daidai sai shi kenan manzo Allah ce sun da sau da dama za a zo da mutum gashi da girma da jiki amma kuma la yusawi inda Allahi janaha ba'udha ba zai kai nauyin fuffuken sauro ba idan an ɗora kan sikeli gobe kiyama saboda bai bi Allah ba bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a takaice waɗannan hadisai suna nuna mana wani lokacin za a auna ayyuka wani lokaci ladan ayyukan wani lokaci shi mai aikin ko ka ce waɗansu daga cikin bayin ayyukansu za a auna waɗansu daga cikin bayin wato ladan ayyukan waɗansu daga cikin bayin su da kansu za a ɗora kowanne ka faɗa daga cikin bacin kalo tsakanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai zanto walhamdulillahi tamla'ul mizan faɗin alhamdulillahi yana cika mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani idan aka ce tamla'ani su biyu a matsayin kowace jumla ce mai zaman kanta aw tamla'u ko kamar yadda su biyun nan su zanto jumla ce guda daya fadin subhanallahi walhamdulillahi yana cika ma bainas samawati wal ard irin abin da ke tsakanin sama da ƙasa na faɗi na rata. To wannan na nuna mana falalan waɗannan kalmomi wajen zikiri, ko kai ta cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, ko kai ta cewa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah, da safe ne, da rana ne, da dare ne, da hantsi ne, duk lokacin da kai ya halarta. Kana da alwala, ba ka da alwala, da janaba a jikinka, ba janaba a jikinka, da haila a tattare da ke, ba haila a tattare da ke, zikiri da salatin annabi ba ya bukatan sai ka masa alwala ko sai kana cikin tsarki. A rufar kasuwarka ne, a ofis ne, a kan kekenka ne, kana cikin mota ne, duk a halin da kake ciki, in dai kai wannan zikirin, kana mai halarto ma'anar abin da kake faɗa. Wato da harshenka da zuciyarka ta yi tarayya da juna, don wannan shi ake bukata wajen zikiri. Karka yadda ka yi zikiri na baka daga falalliyar zuciya, irin wannan zikirin Allah baya karɓarsa. Dole sai zuciyarka da harshenka sun yi tarayya da juna. Lokacin da bakinka ke cewa subhanallah, zuciyarka na hararo ma'anarta tsarki ya tabbatar ma Allah. Me ake nufi da tsarki ya tabbatar ma Allah? Dukkan siffofi na kamala na Allah ne, dukkan siffofi na tawaya da ci baya ko ba na Allah bane. Zuciyarka ta halarto wannan. Idan ka ce walhamdulillah, abinda kake nufi dukkan dangin yabo, domin al-din nan alif da lam istigrafiyyah ce, ta shafi kowane irin yabo, sai ka ce lillahi, ma'ana la din nan ita ce ake kira lamul istihqaq, ba wanda yake cancanta ta sai Allah. Yabo mafificin yabo, dukkan dangin yabo mara ƙarshe, ba wanda yake cancantar irin wannan yabon saiwa sai Allah ta'ala. Zuciyarka na halarto haka, bakinka na faɗa. Wannan shi ne kadaji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amma ya ce ga mutum wa yana jan subha kuma kuna kira, yana wurdi kuma kuna kira, dan girman Allah kai ka riga ka san dai harshen sa ɗaya ne kuma zuciyar sa ɗaya ce. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. To haka banda rajul banda kal, ai harshe ma guda ɗaya ne. To da wanne kake hira, da wanne kake zikiri lokaci guda? Ko dai kai mai zikiri shi kadai, ko kai hira ita kadai, amma yana jin tarbi kuma yana mai yana hira amma yana jin tarbi, to me yake? Duk kunde wannan ya riga san murgi yayi, wallahi tallahi bai zikiri ba. Ko da waikar mutum ya ce ya yi zikiri, dole sai ya tara hankalinsa wuri guda a cikin zikiri. Abin da ake bukata nutsuwa da kwantar da hankali, da kuma zuciya da harshe su yi tarayya. Zuciya na halarto abin da harshe ke furtawa, tana hararo maka wannan ma'anar. Girman Allah ya bunƙasa zuciyarka, haka ake bukata wajen bawa. Subhanallah walhamdulillah, wannan ga matsayinsa kenan. Manzon Allah ce was-salatu nurun, sallah kuma haske ce. Sai malamai suka ce menene ake nufi da sallah haske ce? Suka ce domin tana haskaka fuskar mai ita a gobe kiyama. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu nuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisur. Ranar da munafukai maza da mata za su ce wa mummunai, dan Allah ku dan jira mu dofano wani abu, min nurikum, daga cikin haskenku. Shi ne kuma Allah tun ya faɗa yas'a nuruhum baina aydihim. To menene dalilin siffanta haƙuri da ziya? Saboda akwai haske ga wanda ya haƙuri, yana da haske da zai samu lada, amma akwai wahala shi wannan hasken. Tun da inda aka ce ya haƙuri an munana maka ne. Wal qur'anu hujjatun laka aw alayk, shi qur'ani hujja ne gare ka. Idan kuna tattaunawa kai da wani wajen halacci ko haramci, hujja ne gare ka, ka dauke shi ka kafa hujja da shi. Aw alayk, ko hujja ne akan ka yayin da baka da gaskiya. Hujjatun laka idza kunta sadiqan, aw alayka idza kunta kaziban. Qur'ani hujja ne gare ka in da gaske kake imanin ka, hujja ne akan ka in ya zanto kai makaranci ne cikin imanin ka. To Allah sanya Qur'ani ya zama hujja gare mu, ba a kanmu ba. Sai manzon Allah ce kullun nas yagdu, dukkan mutane suna wayar gari da sassafe. Fa ba'i'un nafsuhu, akwai mai sayar da kansa. Menene sayar da kai? Ma'ana ya bayar da dukkan kazar-kazar din da zai yi da gangan jikinsa cewa zai yi ne don Allah, zai yi kuma cikin neman yardan Allah. zai yi sammako cikin aikin alkhairi, zai yi sammako cikin neman halal, ba zai sammako don yi cuci wani ba, wannan fa bai'un nafsuhu kenan. Fa mu'tiquha, ya yantar da ita daga cikin fushin Ubangiji kenan. Aw mubiquha, bangare na biyu, ko kuma wanda zai waye gari ya halakar da kansa, shine ya waye gari ya aikata aikin sako, ya waye gari ya aikata mummunan aiki. To kaga bawa ashe cin kai ya suke shi da Ubangiji, duk wanda ya so morar gangan jikinsa, to a nan gurin yaki ciniki tsakaninsa da Allah kenan. Duk wanda ya sallama jikinsa sai da Allah ya ce, ma'ana sun yi kulla ciniki tsakaninsa da Ubangiji. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. Ubangiji ta'ala ciniki ya kulla tsakaninsa da mummunai. Cinikin mai ga aljanna ita ce hajar. Menene farashin da za ku kawo? Ku kawo dukiyarku da kawunanku. Ga aljanna ita ce hajar, menene farashinta da za a biya? Dukiya da rai. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. To wannan dukiyar ba wai ana nufin ka ɗauke ta gaba ɗaya ka ciyar ba ka zauna ba ka da koko ba, dan ba kowa zai iya wannan imanin ba. Wadansu sahabbai ma sun taro dukiyar sun kawo gaba ɗaya annabi ce raba biyu, ajiye can gurin sauran kai da iyalinka, sauran kawo a yi jihadi da su. A ce abinda ake nufi ita dukiyar lokacin da ka tashi nema ka nema ta hanyar halal, haka in ka tashi kashewa ka kashe ta hanya ta halal, haka kuma kar ka manta da haƙƙin Allah a cikin tilas, kamar zakka, kamar ciyar da iyayenka gajiyayyu, kamar wadata iyalinka da duk abin da ya kamata ka wadata su da suna abinci ko abin sha ko ingantaccen ilimi a inda za su yi karatu. Duk wannan cikin dukiyar ka ya kasance ka kula da wannan. Kar ya kasance dukiyar ka ta tarawa ce, ko gidanka ba a wadata da abinci ko sutura, ballantana ka tsaya ka biya wa yaranka kuɗin makaranta su yi karatun addini ko su yi karatun sana'a. A kai duk ba za ka yi wannan ba. Kana da kuɗin da za ka kai su makaranta da za su samu ilimi mai inganci, amma sai ka tura su wurin da za a yi karatun firamare irin na gwamnati wanda ya lalace din nan. Kana da halin da za ka zo ka gina islamiyya, ka ɗauko malamin da kanka ya karantar da 'ya'yanka da 'ya'yan makwabta, amma sai ba ka yi wannan ba, sai ka tura su irin wurin malamin nan katu da bulala. Ga yaro ɗan shekara uku, wani ɗan shekara bakwai, waɗansu 'yan shekara goma, duk isa su a gindin bishiya da katu da bulala. Da an jima ya ce ku ruɗe, kaga shi ma bai ce ku yi karatu ba, sai ya yi ku ruɗe, sai haya, mutum goma suna abin nan ba, ya zai ya fahimci waye bai daidai ba, kuma zuciya ɗaya gare shi, dole ko zai yi wannan ko zuwan can, to don haɗa su wuri guda. Kai ma sai ka ce wannan za ka tura, don saboda ka san duk Laraba za ka ba da kwandala ɗaya ko biyu, bukata ta biya, ba a kashe kuɗi. Galibi haka Bahaushe yake, galibi haka yankinmu na Arewa muke. Mutumin da zai iya gina makaranta shi kaɗai, ya ɗauko malamai su zo ba su karantar da ba yaransa ba har yaran unguwa gaba ɗaya, sai ga shi ne zai tura su wajen malami wanda yake malamin kansa ba wadatar da shi ba, kuɗin Laraba yake ba shi. Kuma ko kun san me kuɗin Laraba a ƙasar Hausa? To don girman Allah ya za a yi karatu mai inganci a irin wannan tsari, bayan za a yaran ka samu tarbiyya mai kyau, da malamin yana jin yunwa ya zai karantar da shi? Ya zai yi karantar da shi? Amma idan ka ware masa abin da zai koshi kuma ka samu malami mai inganci wanda zai zo karantar shi kenan, kai ka huta. Kuma wata rashin dabara da waɗansu suke yi, sai mutum ya ɗauko malami shi kaɗai a gidansa sai ya karantar da 'ya'yansa a ciki. To a nan gurin ba za a samu shi ma ilimi mai inganci ba mai yawa, don saboda malamin ba zai iya sarrafa yaron ba a gaban iyayensa. Wannan abin da ake so ka canja wa yaro environment din na cikin gida, wannan ai idan ka gyara gida ma nan zai zo kwana, to yanzu zai karatu ka canja masa environment. Wannan shi kansa yana da tasiri wajen tarbiyya, don a gida ne kai kanka malamin ba za ka iya horar da shi ba in yi laifi. Duk malamin da za a kira su zuwa karanta a gida ga allo, ga menene, ga menene, ga AC, ga wani ne, ka san cewa bai sai zane yaro ba in yaro ya yi ba daidai. Kuma shi malamin a kaskance ki shi ne zai zo ya zauna yana jiran yara su. Ba yanda za a yi zo same su cikin aji shi suke jira, shi ne zai zo da ɗan kekensa ya yi fakin a bakin titi yana jiran su. Yara suna masa yanga za su fito, biyu sun fito, uku suna ciki sai an jima. Ya za a sami ilimi mai inganci? To amma idan ka gina aji a waje, ka tara mutanen unguwarku bayan an tashi ku ce, to ya jama'a na samu dama na gina aji guda ɗaya ko aji guda biyu, gashi nan gurin sai a zabi kwamiti mu gudanar gaba ɗaya, mu kawo yaranmu ni dai na dauki nauyin malami ɗaya ko malami biyu, idan akwai bukatan ƙari ko kuma sauran ku yi, amma dai ya kasance cewa muware abinda za a biya malamin nan mai diploma ne, level nawa za mu bashi, OF za mu bashi ko O9, dukkan kai wannan a tsara to ga kuɗin kaza, to a buɗe account a banki a je a sa su, duk wata kaiwa da kai aka ɗora nauyin ka je ka yi ciki ne, sai a fito da kuɗin a ba malamin nan. Jama'a kowa ya kawo ɗansa, to a nan gurin sai ɗan ka yi cakuɗi da 'ya'yan jama'a, kuɗinka sun amfani ba kai kaɗai ba har sauran 'ya'yan jama'a. Sa'ilin nan ɗanka sai malami ya iya hura shi don saboda ya bawaye da sauran yara, kuma yaranka kuma za a ci zalinsa, kuma shi ma ya ci zalin wani, duk wannan wani ɓangare ne na tarbiyya. Dan an ci zalinsa karka damu, amma yana gida waye zai ci zalinsa. Amma dole in yana waje wani yaron ya rankwashe shi, wani ya mangare shi, ya saba da rayuwa tun daga yanzu. Amma in ka kyale shi bai saba da rayuwa ba, daga makaranta buhu an ɗauko shi daga boko dama cikin ƙasar wata, kuma an shiga cikin gida an riga an rufe ƙofar da kare, ba wanda zai shiga, shi kuma ba zai fito ba. Can malami islamiyya ya zo, ranar da ya girma ya zama ɗan shekara 19 zai shigo cikin community ya fara gogayya da jama'a, sai ya kasa duk abin da ka sa shi ba zai iya ba. Sai ya yi shekara 21 ya yi shekara 30 har yanzu ya dogara da kai, ba zai iya komai nashi na kansa ba. Baka ba shi tarbiyya mai kyau wata fuskar addini, baka ba shi gogayya da rayuwa ba, bai yi experience din komai na rayuwa ba. Shi dan hajiya ne kawai, ya langabe ya kuka a sai masa kaza, hajiya ta haifar fitina a sai masa mota, shi ne kawai. To ranar da babu kai babu hajiya, sai ya samu rayuwa sabuwa kamar rannan aka haife shi, ka annahu yawmun waladatu fihi ummu, kaga baka taimake shi ba, ba kai masa gata ba. So ake ka gina shi wanda ko bayan baka nan zai iya tsayawa da kafafunsa. Tarbiyyan addini da kuma ilimi na rayuwa na sana'a, wanda haka ake bukata, sai a samar da mutane na gari. Allah ya mana gaman katar. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya rawaito shi. Hadisi na gaba, wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhuma anna nasan min al-ansari سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يسبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. An karɓo wannan hadisi daga Abu Sa'id, shi ne Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, ya ce anna nasan min al-ansari, waɗansu mutane cikin mazauna Madina, sa'alu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sun zo suka roƙi annabi waɗansu bukatunsu, suka ce ya manzon Allah a bamu kaza, a bamu kaza, fa atahu, tambaya ke da wuya sai manzon Allah ya basu. Thumma sa'aluhu, bayan sun tambaya ba an basu, sai suka sake tambaya karo na biyu, fatahu, annabi ya sake basu. Da kai sun zo sun tambaya sun ce ai kaza, manzon Allah ya basu. Sai wani ce ashe abin da yawa, sai sake dawo ce to manzon Allah baya ga wannan ma akwai wata bukata kaza, manzon Allah ya ce gashi wannan yazo yayi ƙarya da gaskiya ko mawa manzon Allah bashi kaza, na dukkan bukatunka annabi daukowa kawai yake na bayarwa, hatta nafi da ma indahu, har sai da abin da ke wurin sai kare. A tarihin garin ko na tajiri ka taba gani yayi haka, har duniya ta tashi goma za ka gani ba, annabi manzon Allah ba sai wannan, hatta nafi da ma indahu, har abin da yake wurin shi ya kare. Fa kana sai yace ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, yace duk abin da zan samu a wuri na alkhairi wallahi ba zan boye shi ba in hana ku. Wa man yasta'fif, dukkan wanda mun yi sallakin wani abu ba abin da muka sallake. Wa man yasta'fif, to ni dai a ruwaya ta wannan shine, fa qala, sai yace ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, a ruwaya da ke wuri na wannan shine, an gane ku. Wa man yasta'fif, dukkan wanda ya nemi kame kansa, abinda ake nufi da iffa, kame kai, wato kawar da kai daga dukkan abinda yake saban Allah ne ko abu mai zubar da mutunci, sai ka kawar da kai. To dukkan wanda yake kokowa ya koyawa kansa kame kai, yu'iffahu Allah, to Allah zai arzuta shi da kame kai din. Farkon abin kokowa ne kai da ranka, zuciyarka na jan ka kana ciccijewa, to daga ƙarshe wannan ciccijewar da kake yi sai ta zanto sanadiyar Allah ya baka dama sai ka ci nasara akan zuciyarka. Wa man yastaghni, dukkan wanda zai nemi wadatuwa daga abin da ke hannun mutane yi gunihilla, shi ma sai Allah ya wadatar da shi. Zuciyarka na so, kuma kana so ka roke su, amma da kai kaman za ka roka sai ka hakura, kai kaman za ka roka sai ka cije, ka ce kai bari dai in kyale. To in yi haka sai ka ga kuma Allah ya wadatar da shi. Wannan ka'ida ne, dukkan wanda ya bude kofar roko sai Allah ya bude masa kofar talauci. Shi bawa abun aibu ne yaje ya roko, sai in ya shiga cikin halin kakanuka yi wata larura ta rayuwa, babu yadda ya iya. An kwantar da matarsa a asibiti, babu yadda ya iya. An rubuto maganin ɗansa a asibiti, ba yadda ya iya. Ga yaron nan ba lafiya, rai kukai mutu kukai. To sai je roki wani mai roka daidai wannan bukata. Kudin magani 700, kudin magani 1000, yana samun 1000 sai ya rike, sai je wannan bukatar, daga nan bai sake roƙon kowa ba. To irin wannan roƙon in ka ba ka da laifi, wanda kai dan wata bukata ta tilasta ta taso, a yadda ba yanda za ka iya sai wani ya tallafa maka, to wannan babu ne. Shine Allah ya ce lissa'ili wal mahrum kenan, wassa'ilina fil riqab kenan. Amma abinda ba tilasta din rayuwa bai taso maka kawai ka zo kai roƙo, ko kai ƙarya ka yi roƙo, ko haka kawai ba ganin gabar arha ka yi sallah, cewa ga wani kawai tunda ta jini ne bari in roƙe shi ko da ba ni da bukata in yi abin. To wannan shine irin roƙon da manzon Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana yin sa har sai ya tashi ranar tashin kiyama. Walaysa fi wajhihi muz'atu lahmi, ba tsoka ko guda ɗaya ta nama a fuskarsa, ƙwarangwal za a tashi shi ranar tashin kiyama saboda roƙo. Manzon Allah ya ce kai haƙuri, ita dukiya da kake ji da gani tana da daɗi. Ya ce amma ka haƙura, kar ka neme ta da zalama. Ya ce dukkan abin da ya zo maka ba tare da ka roƙa ba, aka ce gaci, wane, wane gaci, ba roƙa kai ba, ya ce to ka karɓa. Fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayka, karɓi, arziki ne Allah ya koro ma, kar ka ce ba na so. Amma ka je ka yi zalama, to wannan kar ka yi wannan. Me kace? A yana buga misali ɗaya ne, ba zan iya kawo dukkan misalai ba. Idan mutum ba da abin da zai ciwo kuma ga yunwa ta ci shi ya zai, sai ya roƙa. Wato abin da ya kamata mu gane, a cikin musulunci sana'a ta bara wannan babu ita a musulunci. Ba a yarda ba ka mayar da ba ka da wata sana'a sai bara, turawanci. Wannan babu shi a musulunci, wallahi tallahi babu wannan a musulunci. Dole ka zanto kana da wata sana'a da za ka yi, don haka wanda ake baiwa sadaka ba wai mabarati ba, a'a mabukaci. Saboda akwai mabarati, yanzu mabarata a garin na kodin su duk suna da mashin ana musu kabu-kabu, wani na da gidan haya, wani na da gona, amma kun sai ya yi bara. Kai bara ɗin nan fa, kamar yadda wani malami ke cewa, saboda mun kware a kanta har Saudi ake zuwa a yi ta. Akwai agent a garin nan waɗanda aikinsu su kai mabarata Makka, su za su yi musu passport, su yi musu visa, su yi musu tiket ɗin tafiya, a je can gurin su biya su da riyal. Za ka samu kuturu gowaye a bakin gidan murtala, ka ce to kai wannan ai da ka je maka da ka huta, wanda ke ba sa kai kutare gurgu da yawanci, sai ai dan ka je maka ai ka huta, zo in kai ka kai kuma ga shi kaza kaza abin da ka samu ka biya. Sai je ka can gurin su kai su, ya samu gurago kaman 10 ko 15 sai ya auna su a cikin azumi. Ta ana ganin kamar umara tafi, ba wata umara, ya tafi kai gurabu, ya je aji sa can gurin shi kenan, su kuma suna bara a bakin masallaci, duk ya nuna masu kofofin masallaci. Ranar da duk suka je suka yi bara, yana daga gidansa ko hotel ɗin da yake zaune yana kwaci kuɗin yana tsoyewa. Shi ya biya musu nan hidima da naira, su kuma su ba shi da riyal. To dan girman Allah, wannan wace irin al'umma ce? Wace irin al'umma ce? To aslan wanda ya kamata ka baiwa sadaka shine mai bukata, ba wai waye ya bara ba, tunda mabarati kila na ƙarya ne. To ka samu mabukaci, mabukaci ku kaga karamin ma'aikaci za ka samu mabukaci ne. Karamin dan kasuwa da yake dan karamin teburin sa wanda bai sa ka sa ƙarya ba, zai ce za ka zo sabon gari da safiya, amma mai kulla ya je dawo ba tare da kulla komai ba, mabukaci ne. Daina kasuwanci ba ya fita bane daga cikin bukata. Kuma irin wannan shi ya tantanta ka baiwa wani abu mai ƙarfi, saboda yana da aikin yi, da zaran ya samu shi kenan shi ma zai rika bayarwa, dan ka koya masa ne. Yana dan jarin su bita a kara ya karya ba, ka zo ka kawo masa 50,000 ya kara a kai, ka fitar da zakka ka bashi 70,000 ya kara a kai ya samu yayi abin nan musamman idan ka lura da mutum ne mai kwazo mai himma mai zuciyar neman nasi to irin wannan sai ka bashi abu mai kauri shi ma gobe sai ga yana cikin masu bayarwa amma dai irin wannan larabawan tidin shekara 2000 zaka kana zakka kana bayarwa su ne za su karba kullum su ne na bara su ne na bana ba ka canjawa saboda su sun mayar da abin sana'a ne ba wai bukata ce ta sa su bara ba manzo Allah ya ce wa man yatasabbar wanda duk ya koyi hakuri wato kaga ake koyan sa ake da ko ne ne na zuciya to yadda kake da zuciyar nan sai ka rinka koya kanka hakurin a hankali a hankali manzo Allah ya ce wa man yatasabbar dukkan wanda ya koyi hakuri ma'ana kallafa nafsuhu mashaqqatas sabri ya kallafa kansa dan tsananin radadin da ke cikin hakuri yake kokarin ya koya to shi ma yusabbirhu Allah Allah zai arzuta shi da hakuri hatta ya zanto ya siffarka ta dindindin idan ka koya ba a ce yau an yi zuciya haka nake daidai ku yi hakuri da ni kai maka yi hakuri da mutane mana su ka daidai su yi hakuri da kai in manzo Allah ce wa ma utiya ahadun ata'an ba taba baiwa wani mutum wata baiwa ba khairan mafi alkhairin baiwa wa ausa'a mafi yalwar baiwa min as-sabri sama da baiwa mutum hakuri hakuri ba karamar baiwa bace duk wanda aka bashi an bashi ke sarrafa shi babban baiwa ke wannan hadisi muttafaqun alayhi imamu al-bukhari da imamu muslim suka rawaito to sai mu takaita a nan gurin saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum yana tambaya ne kan cewa an yi magana da ribati wato tsaron kan iyaka ta kasar musulunci to kamar irin masu gadi a unguwa dinnan dan hana barayi sata su ma za su iya shiga ciki a gaskiya ba za mu kwatanta su mu ce daidai da masu jihadi ba duk da cewa su ma aikin da suke aiki ne na lada in suna yi da zimmar cewa ba a biyan su komai amma in suna yi a matsayin wadanda ake biyan su kuma kaga leburanci ne suke yi gadi ne suke yi wannan yake cewa ka ce Allah baya taimakon kafirai ta yaya irin abubuwan da ke faruwa a duniya kafirai suna samun rinjaye akan musulmai wannan yana da sababin da ya haifi a asali Ubangiji ta'ala baya taimakon kafirai amma akwai sababi da ke faruwa wata jazaba Ubangiji ta'ala ya jazabun mune da ita sakamakon sabawa Allah ko lokacin annabi haka ta faruwa a yakin Uhud aka ci nasara ko wani bangare na nasara akan musulmai har wajen mutum 70 suka yi shahada kuma ya kasance an rauna har an fasa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jini na zuba to amma wannan Allah ya nuna sababinsa dan yace awalan ma asabatkum musibatun kada asabtum musliha kuntum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yayin da wata musiba ta same ku sai kuke cewa ta yaya aka yi kafirai suka ci nasara akan mu sai Allah ce ku ne kuka jawo hukumun mu nan huwa min indi anfusikum daga kanku ne barnat take saboda lokacin da annabi ya tsare wannan ya dora wasu sojoji akan wani dutse jabalin ruma yace kasa sauko daga wajen ko da me zai faru sai in shi yace sauko karshe saukowa suka yi suna neman ganima wannan safawa annabin sai jawo har sai da mutum 70 suka yi shahada cikin musulmai to kaga irin wahala da kafirai suke ba mu yau sakamakon wato saba ma Ubangiji ne da mu musulmai muke yi sabo wanda yake ya zanto shi ya furin jaye sama da ayyukan da dan ba ta kai kar musulmai su sabo ko a za a iya samun wani lokaci musulmai ba su sabo ba amma dai a samu sabon shi ne ya furin jaye sama da ayyuka na alkhairi to wannan lallai abu ne da Allah zai iya dora kafirai akan mutane wannan kuma annabi ya faɗo wannan cikin hadisi ba wai haka kawai yazo ba amma matakar musulmi sun tsaya akan musulunci kuma sun yi tanadi irin wanda Allah ya ce su yi wa kafirai babu yanda Allah ya dora kafirai wato ainihin akan mummune ba zai yi ba walayya jalallahu lil kafirina alal mu'minina sabila wannan yake cewa me zane fadalan azumin tar da kuma gobe ga wannan wata na Muharram hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafificin azumi bayan Ramadan shine azumin da aka yi cikin watan al-Muharram mafificiyar sallah bayan salloli guda biyar na yini ita ce sallan da aka yi cikin dare bayan kafa ta dauke. To kenan azumi a cikin Muharram yana da matukar falala. Wannan muna magana akan Muharram gaba dayansa, ba wai azumtar gisa gaba daya ba, a azumi akan kowane bangare, cikin kowane bangare daga cikinsa idan kai ka dace da falalan kayan azumi cikin Muharram. To amma ranan 10 da 9 ga wata wannan suna da falalarsa ta musamman. 10 ga wata ne ta fuskar tarihi shi ya fara, aka fara shar'antawa. Manzon Allah ya zo Madina bayan ya hijira daga Makka, ya samu mutanen Yahudu suna azumtar ranar 10 ga wata wanda muke kira Ashura. Ya tambaye su sai suka ce saboda ita ce ranar da Allah ya halakar da Fir'auna ya kuma tsamar da annabi Musa da sauran Banu Isra'ilawa, sai suke yin azumi don godiya ga Allah game da wannan. Sai annabi ya ce ai mun fi ku kusanci da annabi Musa, sai annabi ya azumci wannan yini kuma ya umarci musulmai su azumce shi. To har ma kafin a wajibta Ramadan, da shi azumin Ashura wajibi ne, da aka wajibta Ramadan ne sai aka sassauta hukuncin sai kowa mutahabbanci, kamar yadda hadisi suke nuna haka a cikin Bukhari a kitabun siyam. To amma shi na taso ana 9 ga wata a shekarar karshe da annabi zai bar duniya, sai ki cewa idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu azumci 9 da kuma 10 ga wata a hali. To Allah bai kai shi wannan shekarar ba ya rasu. To don haka sai ya zanto tunda ya yi nuni da maganarsa, wato kenan shari'a ne a azumci wannan 9 da 10 ga wata. Don haka yana da matuƙar falala a azumta 9 da 10 ga wata na wannan wata na Al-Muharram, ko ba bambanci tsakanin maza da mata ko manya da yara. Lokacin annabi hatta yara ƙanana an umarce su da su yi azumi ranar Ashura, yara ƙanana ba. Kuma idan sun yi kukan yunwa sai a shagaltar da su da wani kayan wasa, a kawo musu motar kara ko irin yan sanadin nan ko wani abu, har dai su samu su kai azumin lami lafiya. To kaga yana da kyau mu tarbiyyanci ƴaƴan mu akan irin waɗannan, wanda za su iya yi. Yaro ya kai shekara 9 10 zai iya yi, a sake a kwadaitar da shi har ma a ce to idan kai azumin bai kake so in baka, mai kake so in, sai ma kai buɗe baki da shi kuma ka je ka sawo abin ya gani, sai ga kai azumin nan gaba sai ka kai koya musu ayyuka na da'a irin wannan. Na da kai hakuri ai ban gama ba, wai rashin hakuri shi kawo mai wanta ta haifa, da an yi hakuri da kafarsa zai yawo a tambaye shi me sunan kai cewa ne. Wannan shi ne abin da yake ya shafi wannan. Bayan ka yi tasowa da Ashura, in ka ga dama kuma ka iya karawa ka yi ranar 13 da 14 da 15 ga wata ayyamul bid, dama a kowane wata annabi ya nuna falalansu, to ko ballantana cikin Muharram da sauransu. Bayan wannan kuma ka iya litinin da alhamis duk a cikin wannan wata, ka azumci watan gaba ɗaya ne shari'a ba ta yadda ba. Amma yawaita idan ka yi azumi a cikinsa gwargwadon yadda ka iya, imma siyamu dawu sauhu yawmin wa iftaru yawm, to wannan yana da falala mai yawan gaske kamar yadda annabi nuna cikin hadisi. Kuma hatta mata waɗanda ake bi azumi na farilla ba su riga sun biya ba, ya halatta su yi wannan na tasowa da Ashura daga baya sai su rama. An fahimta ko? Saboda ita ramawa ba iyakance mata lokaci ba, amma tasowa da Ashura kuma iyakantaccen lokaci ne, don haka sa'iyyansa daga baya sai su zo su yi ramuwa. Sannan kuma wannan shi ne dai abin da aka shar'anta, amma sauran ababen da ake ta fuskar al'ada kamar takuta ha da karban shara da a sha a shafa sarka sai an yi niyya a yi rubutu a katon masaki a sa albasa ana sha rubutun cikon shekara da zuwa dala, dukkan waɗannan al'ada ne wanda ya yi kama da magozanci ya kamata mu nisance shi. san ba da alaka da musulunci, haka kuma maganan cika ciki da waɗansu hadisai da aka rawaito cewa duk wanda ya yalwanta wa iyalinsa a ranar Ashura yana da lada kaza na da lada kaza, to hadisan ƙarya ne, ba su da asali daga manzon Allah. Ranar Ashura ba idi bane ba, ballantana ka ce ka yalwanta wa iyalinka ko ai sabon ɗinki ko ai tuwon shinkafa mai taushe, ba wani nasi daga Qur'ani ko hadisin annabi da ya nuna haka. Abinda aka ce ka yi da wannan azumin, to kuma inda za ka san ba sun ce wato sun karya ka'idar abin nan din. Shi annabi na cewa azanci yawmu Ashura, su kuma suka ce man wasa ala alihi yawmu Ashura, a azanci yinin Ashura, su kuma suka ce a yalwata wa iyali abinci da mai cika ciki. To kaga idan aka cika ciki za a azumi kenan, idan ku suka ce a ai za a yin azumin da yini da dare a cika ciki, to kuma ya zanto ba yinin cika ciki ba kenan, daren cika ciki. Ashura din ta riga ta wuce dan ana maganar yinin ne ba daren ba, wanda ke nuna muka kenan wadannan hadisan da ake maganan yalwatawa iyali ranar Ashura dukkan hadisan ƙarya ne, ba su tabbata daga bakin manzon Allah ba. Amma zuwa da Allah da wani asha a shafa, wannan fitar gargajiya ne, ba yi da alaka da addini. Wannan yake ka ce za a yi sujuda a kan gaɓɓai guda bakwai, wani gaɓɓai ne guda bakwai kenan? Gaɓɓai guda bakwai su ne tafukan hannunka guda biyu, ga gwiwoyi, ga an samu hudu kenan, ga kuma atrafal qadamain. Atrafal qadamain su ne yatsunka na ƙafa, ƙafar dama da hagu, dukkansu za ka lankwasa su fuskanci alƙibla. Tafukan hannunka za ka miƙar da gabansu, yatsunsu su fuskanci alƙibla. Kaga guda biyu kenan, ga gwiwoyi hudu kenan, ga kuma ƙafar dama da hagu, kowanne ka lankwasa in yatsun sun kalli alƙibla. Kaga an samu shi da kenan. To na bakwai shine goshi da hanci. Da hanci da goshi a babin sujuda gaba ce guda ɗaya mai zaman kanta. Dan manzo Allah ce babu sujuda ga mutumin da goshinsa bai taɓa kasa ba. Dole ce goshinka ya goge abin da kai sujuda a kansa, sannan sujudar ka kai. Amma in goshi kawai ka ɗora hancinka baka sake ba, to bai yi ba. Kuma da ka duk wanda yake haka da yanzu idan yanzu kaga sai kiyaye kenan. To su ne gaba guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kai. Wannan yake cewa mutum ne bai samu jam'i ba sai ya zo masallaci. Ya samu masabuki ya halatta ya bishi sallah, ya halatta ya bishi, in ya bishi sallah ta yi. Ka'ida babba da malamai su bai gini a kanta, duk wanda sallah su ta inganta shi kadai, in ka bishi sallah kai kuma sallar ka ta yi. Duk wanda in yi sallah ta inganta shi a karan kansa, to in ka bishi sallah kai kuma taka ta yi. In da an ce taka ba ta yi ba, to shi ma taka ba ta yi ba kenan. Gane da kyau, yanzu masu buki lokacin da aka yi sallama ya tashi, mutum ne ya zo samu raka an ƙarshe, an yi sallama ya tashi zai ciko guda uku na cikin ishirin. Hukuncin sun hukuncin mai sallah shi kadai. In kabli ta same shi sai ya yi ta dole, in baɗi ta same shi sai ya yi, amma lokacin da yake bin liman in ya yi abin da ya shafi kabli ko baɗi fa, liman ya ɗauke masa. Amma bayan liman ya sallama fa shi kenan. Ko su malikiya ai magana guda biyu suka kawo wanda ke nuna cewa maganar cewa ba za a yi masu buki ba ya zama tufka da walwala. Domin na farko suka ce shi masu kuki idan ya tashi zai biya abin da ke kanta, fa huwa kal musalli wahdahu, kamar ne mai sallah shi kadai. To mai sallah shi kadai ya halatta abin ko bai halatta ba? Kuma sai suke maganar cewa a to wai mutum ne misali a kai masu kuki ne ka shigo masallaci an riga ka da wani adadin raka'a, to limamin da ake bi sallah sai alwalarsa ta warware sai ya jawo ka kai limanci. To wai ana maganar yaya sallar waɗancan mutanen za su yi kaza 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 kaza, kaza sun kawo yadda za a warware wannan. Tunda sun yi ta a jawo masu buki, yanzu lokacin da aka jawo ke waye masu buki ne, amma aka jawo ka yi kaga suna kawo wannan sai ka ga cewa wato abubuwan shi ne ma'ana dai ya halatta abin masu buki sallah. Wannan ke cewa wai na ce haƙuri akwai wahala a cikinsa, wai sallah ma akwai wahala a cikinsa. Kaga wannan ba ni ka faɗa ba. Tunda na ɗauka da mu ba annabi abun a cikin larabci da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ne yace a'a as-salatu nurun. Kuma yace as-sabru diyaun. Ta yaya aka kasancewa sallah akwai haƙuri akwai wahala a cikinsa? Ai wani himma cewa shi azumi ɗin ziyaɓun ne don saboda a shi haƙuri ɗin ziyaɓun ne sai in ya samu ya sanin za ka iya sallar, domin sallar bin umarni ne ko in gasa haƙuri kashi uku, haƙuri wajen bin ne umarnin Allah da haƙuri wajen barin saƙo. To in baka da haƙuri ba za ka iya sallar ba. Hakurin da kai sai ya ɗauke maka dukkan wahalar sallar ka daina ji, don haka sai zanto ita yin ta lokacin ba ta da hakuri, ba ta da wahala sosai, don saboda mai abin da ke ta wahala shi ne hakuri, ka riga ka ci nasara a kansu. Wannan yake cewa yana abin nan yawan abin nan fitan bawali na damunsa, bayan ya yi alwala sai wani abu ya dugo da minti biyar ko da wadansu wani adadi na awa ko wani abu makamancin haka, to ya rasa yadda zai yi. Irin wannan dai ne wanda ta tsari ba yake masa irin wannan abubuwan, hukuncinsu shi ne duk lokacin zai sallah sai ya sake alwala. Duk lokacin da zai sallah sai je kama ruwa, ko da bai gani ba sai je kama ruwa sai ya alwala. Ko da bayan ya alwala ya ji wani abu ya dago zai zo ya sallasa haka. Kun gane da kyau? Ko da ya alwala ya ji wani abu ya dago zai zo ya sallasa haka. Ba ce je ya ta mai ta alwala ya mita ta aka kowane lokaci ba zai yi alwala ba sai lokacin sallah ya shigo. Amma ka ga wanda yake lafiya kana kuwa zai yi alwala kan kafin lokacin sallah shigo ya tare ta. Amma wanda yake mai irin wannan dama kare fara alwala sai lokacin ta ya shigo. Lokacin ta ya shigo zai yi sai ya alwala da ya yi sallarsa. Ko da bayan ya yi ɗin kafin ya fara sallah ko bayan ya yi kabbara ko yana cikin sallah sai wani abu ya ɗigo, wannan baya ana ya ci gaba da sallah, zai ci gaba da sallarsa. In ya gama kuma shikenan ba zai sake yin alwala ba sai dab da lokacin da zai sallah ta biyu. In kuma wani abu bai fito ma haka kuma idan dai ya zo kuma dai dole sai ya yi, tunda idan ya fito ɗin wani lokacin ma ba zai iya sani ba. Akwai wanda dariya in yi sai fitsarin ya fito, wani tari zai sai fitsari ɗin ya fito. To dukkan irin waɗannan larura ce ta rayuwa da Allah ke haɗa mutum da ita, sai dai mutum ya yi ta neman magani har Allah ya sa samu zuwa. Amma akwai wanda shakku ne ba wai yana tabbatar fitsarin ya fito ba, sai ɗan kawai zai sa makonin da kamar wani abu ya fito bayan ko bai fito ba. To ya kamata ka bambance tsakanin abin da yake tabbas ne ko shakku ne. In abu ya zanto shakku ne to ba za ka bi mace ɗan ba, za ka ƙareta shi ne kamar yadda Annabi ya nuna. Wani lokaci sai ɗan zai zo busa dukkan mutum ya rinka jin kamar ya yi tusa, Annabi ya ce kar ka kula shi har sai in ka ji ɗaya daga cikin abu guda biyu, ko ka ji wari ko kuma in ka ji ƙara. Amma har kawai ka rinka jin kamar iska ya fita ka ɗauka kawai ƙarya ki, ka ci gaba da sallarka akan wannan halin. Saboda alwalar da kai ka gina ta bisa ga yaƙini ka yi, wani shakka ba zai zo warware maka alwalarka ba sai yaƙini dan uwansa, domin ka'idar malamai alƙini la yazulu bi shakk, wannan shi ne ka'idar da za ka tafi a kanta. Irin wannan kokonton in kana yawan yansa fitowa tsarin ya dugo ne ko bai dugo ko ya dugo ko bai dugo ba, Abdullah dan Umar ya baka wata formula mai sauki, ina da kai alwala sai kuma ka ɗebi ruwa sai ka jika wandanka. Mazi zan zai ce maka wani abu ya fito ka san dai ka jika wajen da ruwa, saboda ina abin da Abdullah dan Umar ya zama. Me kace mala? Ba komai, rike Al-Qur'ani ai ba dole bane sai da Allah, ko baka da Allah kai ya halatta ka rike Qur'ani. Ba tilas bane ba. An buso da ya duka mala ne kana da alwala, amma ko baka da alwala ya halatta ka rike Qur'ani a matsayin ka na mummuni. Amma in kana da alwala shi aka fuso dan ka fi zama cikin hali na kamala. Ka fahimta da kyau? Bisa zance mafi inganci. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.